ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da za ta baiwa dalibai bashi domin yin karatu a manyan makarantun kasar. Wannan sabuwar doka dai ta haifar da cece-kuce tsakanin dalibai, malamai da kuma iyaye da ma masu sharhi kan harkokin ilimi da tattalin arziki. Wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da wasu masana akan fa'ida ko rashin fa'ida wannan doka da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattabawa hannu ba tare da bata wani lokaci ba. Ga Madina Dauda.
Wannan doka wacce aka fi sani da dokar bada lamuni ga dalibai ta kafa asusun bada lamuni na ilimi don taimakawa 'yan Najeriya samun kuɗin shiga manyan makarantun da suke so. Duk dalibin da ya karɓi wannan lamuni da za a bada shi babu ruwa, an amince masa ya biya kashi-kashi bayan ya kammala shirin bautar ƙasa wacce aka fi sani da NYSC. Ƙudurin wanda tsohon kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya fara gabatar da shi a gaban majalisar wakilai a shekara 2016, majalisa bata kammala aiki akan dokar ba, sai aka sake dawo da shi a shekara 2019 kuma ya samu ƙarin kulawa daga majalisar dokokin ƙasar a watan Nuwamba na shekara 2022, wato wata ɗaya bayan da malaman jami'o'in ƙasar suka kammala yajin aiki da suka kwashi watanni 8 suna yi. To sai dai malaman jami'o'i sun bayyana ra'ayoyi mabambanta. Da farko ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muhammad Muntaka Usman ya yi nazari kan wannan dokar.
Shi wannan doka da aka samu hannu ba shi ne na farko ba, an yi su a 1980 har zuwa 1992 ne aka rufe wannan bankin badarance ga dalibai. To wannan doka da aka yi ba sabon abu ba ne, ba yana da kyau din a kalli ita gundarin dokai da kuma me ta kunsa, sannan a ga cewa menene zai faru a hasashe na mai hasashen fannin tattalin arziki kamar yadda aka sani. To na farko dai shi bankin kanshi da aka ce za a kafa shi da hannun jari na biliyan 1, kuma an faɗi yadda za a samu wannan kuɗi na biliyan 1, sannan za a ba da bashi ga ɗalibai waɗanda iyayensu ba su samun fiye da naira 500 a shekara. Su ne za a ba wannan bashi, za su yi applying su nema bukatun cewa suna son a ba su wannan bashi, sannan a ba su wannan bashi. To kin ga tun daga nan an fara tuka da warwara. Duk wani ma'aikaci na gwamnati ko na ƙaramar hukuma ko na gwamnatin tarayya ko na jiha da yake ɗauka albashi 50,000 baya cikin wanda ɗaliban za su iya samun wannan bashi a gundarin dokai. To wannan ya sa cewa sannan kuma su waɗanda ba ma'aikata ba ne, ta yaya za ka ƙididda cewa suna samun 500 a shekara ko ƙasa da 500 a shekara? To wannan ita ma matsala ce. Sannan kuma inda ake kafo irin waɗannan dokokin, su kansu suna fama da matsaloli na wannan bada bashin. Kamar in ka je Ingila za ki ga an ce ma yawan waɗanda suke kashe kansu saboda baƙin cikin cewa sun kasa biyan bashin da suka ɗauka suna ɗalibai suna da yawa. Saboda haka dole aka yi wani doka da ya ƙara kallon yadda za a yafe musu bashin. Idan kika je Amerika haka yake, cewa mutanen sun ɗauka babu halin biya. To wannan rashin biyan ya ta'allaka ga irin aikin da kake yi, kuma irin aikin da kake yi din nan shin zai ba da damar ka biya wani abu? Idan albashinka ba zai ma ishe ka ba, to yaushe za ka biya bashi? To wannan duk wasu abubuwa ne da za a yi la'akari da su akan shi aikin wannan bankin, sannan a gaya. Amma dai ala kullu halin mu hangan mu ta ɗaliban ilimi na fannin tattalin arziki mun san cewa duk duniya ba ƙasar da ta ci gaba da ilimi idan gwamnati bata shigo ba. Wannan duk wani dabara ne na gwamnati ta janye hannunta akan maganar ilimi, wanda ba mu kai wannan matsayin ba, saboda yanzu da kirkire-kirkire da wani kawo ci gaba da bincike-bincike na matsalolin rayuwa, ya kamata a ce an kai wani matsayi, sannan za a ce wasu 'yan kasuwa su shigo. To wannan duk wani take-take ne na tsaurara jari hujja a ƙasa.
Ai, kai ƙwararre ne, wace shawara za ka ba gwamnati?
To, muna masu fatan alheri, amma dai ko ina aka je yanzu an duba cewa akwai matsaloli akan bada irin wannan bashi ga dalibai, da kuma saboda yadda tattalin arzikin duniya yake ne. To, shawarwarin da za mu bayar akan wannan gyara shine su duba dokai tukunna, su ƙara dubanta sosai akan waɗanda za su iya rancen wannan bashi, sannan kuma cewa wannan bashi mun san yadda 'yan Najeriya suke. Idan suka mai da wannan abun kamar yadda a harkar Najeriya take, sai wane da wane zai samu, wanda ma bai cancanta ya anshi bashin ba zai ansa. Kuma tun 1980 mutane suka fara bijire mu rashin biyan wannan bashi. So saboda haka duka wa'annan za a duba wa'annan insha Allahu, in dai an dudduba ana iya. Amma babu yadda za a yi gwamnati ta ce ta zara hannunta akan harkar ilimi sannan ta ga wani da mai ido. Dole ne sai gwamnati ta tsaya ta ɗauki mahimmancin ilimi, ta zuba kuɗin da ya kamata a zuba, ta duba ido akan yadda ake tafiyo yadda harkar ilimi a Najeriya.
Kamar yadda Farfesa Muntaka ya ba da shawarar a sake duba dokar sosai domin an taɓa yi a baya, shi ma Farfesa Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya tsokaci kan dokar tare da bayyana fargabansa.
To, ni ina ga wannan shiri na ba wa ɗaliban Gabar Sakandare bashi domin su biya kuɗaɗen makaranta da sauran buƙatun karatunsu yana da sarƙaƙiya ƙwarai da gaske.
Masu sauraro, saboda ƙuraren lokaci, a sai mako na gaba za mu ɗora a madadin Madina Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ladle Gresham. Naku Babangida Prin ke cewa a huta lafiya.
Shan hakika ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi ninku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.